Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To masu sauraro, kamar yadda Ansatu ta bayyana mana, yau rana ce da muke magana akan harkar da ta shafi ilimi, wanda kuma kamar yadda muka faru magana cewa zamu tattauna ne akan abin da ya shafi ciyar da waɗannan yara. Shin 12 ga watan nan yaya kuke kallon wannan al'amari?
A matsayina kam na malaman makaranta, ra'ayina ya zo daidai da shi, saboda muna dai makarantar nan kuma muna ganin gwagwarmayar da ake yi. Mu ne malaman, muna ganin yadda yaran ake raban abincin da sauransu. To ni a nawa ganin, ina ganin wannan ciyarwai kwata-kwata ba mata da amfani ne. Ba ta da amfani, kuma tana ma sa ma yaran wani irin abu a zuciya zance.
A ki mana fassara.
To haka yake, baya ga haka Usman, zamu karanto wa masu sauraron mu tambayar da muka musu, amsoshin tambayar da muka musu a shafin mu na abota na Facebook, Twitter da ma Instagram.
Haka yake, sannan kuma sai shirin kwalamar Ramadan wanda kusan mu ce watan fa ya gangara Hansatu.
Eh mana. To yanzu sai mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, cewa shin ya kuke kallon maganar ciyar da yara dalibai a makarantun primary wasu jihohin a Najeriya?
To sakon farko ya fito ne daga Maryam Aminu Kano mai da Garko. Tace assalamu yau da gobe, wallahi matakin ciyar da yara yan primary a wasu jihohi a kasar mu Najeriya na da matukar tasiri, domin a nan jihar mu ta Kano, in gajarce muku magana, a garin mu na Maida, wato Maida Garko din kenan, yara sun fi karfin kirgawa a cikin makarantun mu. Mafi yawancin su kuma abinci ne ke janyo hankalin su zuwa makarantar, ko da ba a koya musu komai.
To sai kuma sakon shi Aminu Kano Maida Garko yace, ai yaro na son kusantar inda za a kyautata masa, da fatan kudirin da gwamnati ta dauko na ci da yara yan makarantar primary ya dore, don haka zai iya farfado da ilimin yara.
Sai Adamu Sabo Bagara yace, a gaskiya ya kamata wannan ciyarwa a barta kawai, maimakon kudin da za a kashe musu a jan a ajiye musu su, sai sun gama makaranta primary din sai a biya musu jarrabawa da su. Wallahi wannan hanyar ita ce mafi kyau kawai, saboda yanzu iyayen su ta abincin gida suke yi. Idan yaro ya gama makaranta ya zo gida yace a biya masa kudin jarrabawa, mafi yawancin su ba su da abin da za su biya musu.
To sai kuma sakon Ahmad Sita Gunduga Adamu yace, siyasa ce kawai, dan an ga zabe yanzu a wato yazo, kar muke kallon ku.
To sai kuma sakon Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace, yau da gobe, kamar mu a nan jihar mu ta Gombe, ana ciyar da yara yan primary cikin kamar yadda ya kamata wata rana, amma kuma sai dai wata ran kuma abincin da ake basu baya isar su. To shine muke son muji me yasa ake samun irin wannan matsala.
Sai kuma sakon Abubakar Muhammad yace, ba za ka iya ciyar da wani ba sai in ka koshi, saboda haka sai ai hattara.
To sai Nura Yahaya Ningi yace, ba albashi mai kyau ba kayan aiki, amma ana ci da dalibai. Wallahi yanayin albashin malamai abin tausayi ne.
To Sai kuma sakon Tahiru Hashimu Taraba yace ciyar da yara yan primary abinci a Najeriya ba karamin ci gaba ya kawo ba wajen bunƙasa ilimin su mu kam dai a nan jihar tamu ta Taraba abin yana tafiya sosai an samu karuwar yara yan primary musamman ma dai a ƙauyukan mu suna zuwa makaranta
to sai shi Muktar Ibrahim yayi dan gajeren sako ne Hafsat yace yayi kyau
to ban gane yayi kyau nan ba amma
dai shine
sai kuma sakon Imam Yahaya Soja Uba yace salam yau da gobe ikon Allah hakikanin gaskiya batun ciyar da yara dalibai primary a wasu jihohin Najeriya dai zai yi wuyan gaske duba da yadda wasu daliban makarantun sakandaren kwana ma suke koke koken kan irin nau'in abincin da ake basu baya kaiwa cikin watan baya isassu
to sai kuma mu leka na ƙarshe a shafin mu na Twitter inda wannan Umar Faruk Q wato O60 yace abu ne mai kyau gaskiya domin wasu yaran na neman abincin da zasu ci shine yake sawa su ma tafi makarantar wato kenan ko latto ba sa yi yace
haka
to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakon to yanzu kuma dan jin lamarin game da maganar ciyar da dalibai yara a makarantar primary a wasu jihohi wakiliyar mu a jihar Plateau wato Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoto bari mu saurare shi
Gwamnatin tarayya dai ta bullo da shirin bada abinci wa yan makarantar primary ne dan dakile matsalar tamowa samar da ayyukan yi wa mata bunƙasa harkokin kasuwanci da inganta tattalin arzikin manoma da ma ƙara azama wajen shigar da yara makarantun boko Dr. Sumayya Hamza ita ce jami'a mai ba gwamnatin jihar Plateau shawara kan shirye-shiryen gwamnatin tarayya na tallafawa al'umma a jihar. Tace a yanzu haka yara fiye da 140 ne ke cin gajiyar shirin a nan jihar Plateau.
A yanzu haka 2006 suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lalle ya inganta da rayuwar su. Eh alal hakika yara sun karu a fannin shiga makarantu domin wayansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an dauke su ba sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zaman su dama muhimmancin abin da yasa aka kafa wannan farko dai yara su samu abinci ingantacce na biyu kuma a samu yara da zasu so zuwa makaranta kuma in sun shiga makaranta su so su gama to bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari su samu kuɗi wanda zasu taimaki kansu su taimaki gidansu manoma da ƴan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a bar su a baya ba saboda matan nan suna sayan kaya daga gunsu to kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara to zuwa yanzu miliyan 800 da ƴan kai shine abun da aka kashe a Plateau State naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara
na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin Jos don jin yadda shirin ke gudana
mu a Kabo mun ga ana kawo mana abinci ran Monday sun kawo gwaten doya sannan ranan Tuesday suna kawo kamu da kankana sannan ranan Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya da daya za a ba ma yara sannan ranan Alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai
sunana Congress Steven Atten Yusuf ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kaman a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kudin da za su ciyar da yara 50 wanda a takaice wayannan yara sun kai kusan 400 da wani abu kai ka ce a ciyar da yara 50 wayansu suna ci wayansu suna kallo
ni mai suna ce Elizabeth Audu wannan ciyar wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna third time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iya yana zuwa roko a karbo yara a makaranta almatsayi na shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an dan diba ko tokali biyu mu taba shi mu dandana mu ji dadin shi hakika an gorogo yaran nan suna samu hakika daidai cak abinda an kawo suna samu a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba
su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci
ran ana ba mu gwaten doya da kunu da biskit
ana ba ku da yawa
a kadan
e fa ki ba ku kadan
mi yawa
ana ba ku kwai
a'a
ba ba ku nama
a'a
ba ba ku wake
a'a
To sai dai yayin da shugabannin makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara.
Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban yarda ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci bane. Na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yunwa bane, kawai dan ka ƙara taimaka ma yara. An yi tsarin bada abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba, kaga wancan ba daidai bane. Domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes, akwai primary sections, waɗanda suke da primaries su ƴan primary su suke samu, sannan ƴan nursery ba sa samu, kuma su ne kankana nan kuma suna ganin manyan suna ci, sannan ba su ba su samu ba. Ai wannan ba yi adalci ba.
A cewar gwamnatin tarayyar da mutane 80,000 ne suka samu aikin yi suke kuma dogaro da kansu, yayin da mata fiye da 87,000 ke aikin girkawa yaran abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To kaji yanda rahoton nan ya kasance,
tace ana ba su gutan doya,
tace ana ba su gutan doya kuma kadan kadan ne.
Eh to saboda haka duk dai sai an duduba lamarin.
Eh shine so da wato yanzu kuma zamu je ga yadda malamai ke kallon wannan wato shirin a zauren nan muhawara yau da gobe da Binta Ibrahim ta aika.
Dama mun faro makon
gudu. Haka.
Assalamu alaikum malamai.
Assalamu
alaikum. Barkanmu da zuwa cikin wannan zaure namu na yau da gobe, inda zamu tattauna akan abin da ya shafi al'amuran makaranta da yara. Yau darasin namu zamu tattauna ne akan abin da ya shafi ciyarwa da ake a makarantu, inda gwamnati da gwamnatin jihohi ne suke yi, daga baya gwamnatin tarayya ta dauki dawainiyar ciyarwa din a jihohi wanda ta zazzaba a makarantun gwamnati na primary. To muna son mu ji ra'ayinku, shin kuna ganin bada abincin nan yana taimakawa kuma abu ne mai kyau, ko kuma a'a kawai bata dukiya ne na tarayya da kuma lokaci?
To alhamdulillah mun fahimci da yanda wannan maudu'i ya dauko wani hanzari ba gudu ba. Da gaske ne ana ciyarwa tun daga matakin jaha har kuma abun ya kai ga wato matakin tarayya. To sai dai ni a nawo bangaren, a nawo gani na wato wannan ciyarwan gaskiya ba ta da wani amfani da wani tasiri da za ta yi wa wayannan dalibai, illa ma ta ƙara gurgunta abin da ya shafi harkan ilimin. Saboda idan muka yi la'akari da tun daga sanda ita jihar da muke ciki suka fara gudanar da wato wannan harka ta ciyarwa, to da farko dai abin da kaman a ce da zai dore, to sai daga baya kuma sai abin ya zo da wata sabon fuska ta daban, ta inda zaka ga yaran da zaran an zo an rarraba musu dan abin da ake raba musu, daga nan sun gudu sun bar makaranta kenan. Wasu kuma dama abin da dama yake kai shi kenan su je su dan ansa. Sannan wani abin takeici ma wani lokaci a hannu ma zaka ga ana raba ma yara wannan abinci da ake bayarwa.
Malam karfa ka zaki akwai sheda.
To abu ne wanda yake da ido na gani, kuma akwai makaranta kusa da ni wanda duk abin da nake faɗa tsakanin na da Allah gaskiya nake faɗa wannan al'amari. Sannan akwai lokaci ma da aka zo an ce cewa amma an dauki biskit din da bai wuce na naira 10 da wani ruwan juice a ba mutum a ce wai shine waje ba zai rike dalibi ba.
Ina ne fit tun da gidansu kila bai sha ko ruwa
ba. Ai babu wani da da tintine dama da yake fitowa daga gida a ce wai baya cin komai. Yake baro gida ya zo makaranta.
Da alama baka ma san halin da yayan mutane suke ciki ba. Ke uwa ce, barin ji daga ra'ayinki, me kike gani akan wannan magana ciyarwa? Shi malami na farko ya nuna cewa shi kawai an gaza.
A'a, ba gaza ba. Me yasa ku nace ba gaza ba? Mu je mu ne iyaye. Mu muke tura yaran makarantar gwamnati. Mu muke tare da yaran. So daman can mu ba mu da shi a gida. Da yaran ba su san zuwa, amma kuma da aka ga dan wannan abincin haka ana abin da mu ma sai muka ji karfin gwiwan cewa bari mu tura ƴaƴanmu makaranta domin su je, kuma suna zuwa din. Idan suka je din kuma ba laifi, amma a gaskiya ciyarwan nan da gwamnati tana yi gaskiya muna jin dadi akan abin da aka ce gwamnati take yi. Yara suna dokin zuwa makarantar nan, kuma mu muke karfafa musu gwiwan a cewa akan su je makarantar nan, kuma za su tafi makarantar nan. Idan suka tafi makarantar nan a gaskiya ana ba su abinci. Ana ba su abinci ba laifi kuma gaskiya yara sun yawa yanzu ba kaman da ba, saboda me saboda an ce ga abincin nan.
Malam kana jin duk bayanan da ake tai a wannan zaure a game da maganar ciyar wannan?
Na'am.
Kowa da ra'ayinsa. Ra'ayi ne zan. Wanne ne ka sa kai kuma?
Ni ina ra'ayin na karkata ne a gurin ciyar wannan yana da amfani.
To
saboda da iyaye sukan dauka kudin tara su ba ma yara idan suka je makaranta za su samu dan abin da za su samu su ci idan aka fito to amma yanzu saboda ciyar wannan iyaye dan kudin da za su dauka su ba ma yaran nan ma za su dan aje shi saboda a sai wani abu a kara wannan ko ba haka ba so amma ni ina ganin gaskiya wannan ciyarwan gwamnati ta taimaka saboda hakan ake bukata wannan abinci da yake jira yana ƙara taimaka mu yaran su je makaranta sannan kuma su yi karatu yadda ya kamata
na ga shi ma wayansu ba sa samun kwanci cida ma a gida
to kin ga yanayin halin da ake ciki yanzu na rashin gurbacewar tattalin arziki da ya addabi
kowa da
ya taba gidan kowa so dan wannan abin da gwamnati za ta dauke mu dama amfanin gwamnati kenan ta dauke mu al'umma wani nauyi da suke ganin ya gaza musu so ni ina tunanin wannan ciyarwan da gwamnati take yi abu ne mai kyau
malama sai muka yi sa'a kuma malamin makaranta ce ke kike gowar maya da masu rabon abincin nan da yaran nan da kuma tsarin da gwamnati ta fito da shi don ciyar wannan shi ana kirayin shin abu ne mai kyau ko kuwa a'a kudin mu kawai ake batarwa da lokaci ake bannatarwa kawai ana ciyar da wayansu gaba
gaskiya ra'ayina yazo daidai da na malam Sani
a matsayinki na malamin makaranta
kwarai da gaskiya a matsayina kam na malamin makaranta ra'ayina yazo daidai da shi saboda muna dai makarantar nan kuma muna ganin gwagwarmayar da ake yi mu ne malaman muna ganin yadda yaran ake raban abincin da sauransu to ni anawa ganin ina ganin wannan ciyarwai kwata-kwata ba mata da amfani ne ba ta da amfani kuma tana ma sa ma yaran wani irin abu a zuciya zance
ki mana fassara
saboda me yasa nace haka saboda zaki ga yaran na yadda da malaman wa'annan guda biyu da suka ce yara sun ƙara a makaranta to ƙaruwar da suka yi din nan ci gaban mai haƙari jiya ne yara sun ƙaru amma zaki ga yaran da zarar wannan abincin an raba suka samu an yi break din nan to fa koma a makaranta sai illa masha Allah
to kuwa sai kama gaban ciki ya cika kenan
kwarai da gaske da sun ci to ba fa ki ƙara ganin wani sai gobe kuma in Allah ya kai mu a zo a ci wani abincin a ƙara gaba
to ta kaman dai ci ma suke zuwa diba
tabbas
to kina kuma ganin kaman ga yaran an ƙara amma ba ƙara malamai ba ko kuwa a'a an ƙara wayansu malaman dai
ba wasu malaman da aka ƙara mu ne dai mu ke gwagwarmaya da yaran kuma muna ganin yadda ake raban abincin
to amma an ce ku kuke kwashe rabi musamman an kawo kwai soyayye da ko akwai kifi a ciki ko nama an ce na ku kwanan daban ne sai na ku kuka amfana da shi amma kuma ba kwa so a ba ƴaƴan talakawa
ba wai ba ma so a ba ƴaƴan talakawa bane ba kuma mu ke amfana da shi ba mu abinda nake gudu saboda kar yara su zo su ci wani abu shi yasa ma hasali muke fara ma dandana a zance
ga kullaki ga ku malaman asibiti da kiwon lafiya to malam kana jin kowa yana tana so gowar mai dama kai ka fara nuna adawar ka akan maganar ciyar wannan
kuma har yanzu ina kanta ba
yanzu duk waɗannan abinda waɗannan bayan Allah suka faɗa na hujjojin su na cewa ya kamata a ci ciyar wannan ma an inganta shi kai kana ganin ba haka
ba mamaki ma ba su hango abinda na hango ba ko kuma ba su ga abinda na gani ba yanzu akwai makarantun gwamnati wato makarantun primary tunda dama su ne ake ba duk da cewa ba ma duka makarai ba wai duka ɗaliban bane ake ba daga aji ɗaya ne zuwa aji uku na karamin to shikenan mu je a haka wa'annan kananan yaran da ake daukan abinci ake ba su na farko ma idan ka je irin makarantun nan zaka tarar da cewa makarantun ma ba a katange suke ba zaka tarar da cewa babu katanga da zai tsare wa'annan kananan yara domin fita domin wato kinga duk sanda yaro ya zo makaranta akwai buƙatar a kula da shi to sannan na biyu zaka je ka tarar da irin wayannan makarantu da yawa hatta wajen da za a zagaya inda za a yi fitsari ko kuma a biya bukata babu in ma ka je ka tarar zaka tarar da cewa makarantar da take da dalibai sama da mutum 200 ko 300 kaga to mukaddara ma ko nawa ne zaka ga bayi bai wuce kwara biyu ba babu wani ingantaccen abin da ya kamata sannan na biyu na gaba ƙarin na gaba shine su kansu malaman ba inganta su ba yanda za su tsaya su ba da darasi yanda ya kamata sannan na hudu in na fara lissafa miki daga nan za mu kai gobe ba mu gaba ba saboda hatta alli to hatta alli da za a yi ma yara rubutu wanda za a koya musu karatu babu kujera da malamai za su zo akwai makarantar da take kusa da ni albarkacin PTA kungiyar iyaye da malamai su suka tattara kudin da suka sai kujerun da malamai za su zauna sai kaga malami a saman window ta yaya za a yi a samu a iya karantar da wannan yara ba aji daya akwai ajin da na sani aji kwara daya akwai yara sama da 150 wanda suke cikin wannan ajin ta yaya za a yi a karatu
albarka ce ai ta yawa
to albarka wannan tsarin karantarwa ne abinda mu lokacin da mu muke maganta akwai san da ba mu wuce mu mutum 35 mutum 40 an yawa
ko ban ga kokarin gwamnati ba duk da yawan daliban nan kowanne aji sace akwai sama da 100 amma take iya ciyar da su
amma ba ciyarwa shine a to ciyarwa aka ce ai koko makaranta an ce maciya ne koko makaranta
to ana karatu ne da ciki
sun ci daga gida ai duka mu koda dumame ne koda dan koko ne mutum zai sha kafa yazo makaranta mu abinda muke magana anan gurin gara a inganta makarantun ma'ana ƙara yawan azuzuwan a samar da facilities a abubuwan koyarwa na makaranta zai taimaka sosai yanzu hatta zamu ce takardar da malami zai dauka wanda a ciki zai duba abin da zai karanta ma yara babu su kansu yaran in ka gansu zaka gansu kawai wani zaka ganshi takardar kwaya daya wato abin da abun ban tausayi amma da yara sun zama kaman wasu almajirai har ma cewa ake almajiran kaza ake kiran su almajiran gwamnati sai a ga suna yawo da roba
ka faɗa mana almajiran me ake cewa
cewa almajiran gwamna ko a ce almajiran shugaban kasa misali saboda menene suna yawo da robobi suna yawo da abun ina tabbatar miki ni da ido na ga inda ake rabon abincin nan a hannu ake ba shin abincin da yaro za zuwa mai a hannu za ce iyayen shi sun gagara shi ba shi
mallan anya kai ba dan adawa bane ko
ba maganar adawa ni yara na sun yi makarantar gwamnati kafin daga baya na komar da su to ai saboda rashin inganci ne
malama kina jin irin caccakan da ake wa irin wannan abinci da ake ba ƴaƴan ku wannan dan kifi da ake yanka ba su an ce lokaci har da juice ake ba su ga kwai ga wake ga doya har kowanne rana ma akwai ranar ta to yawa to yanzu kina ganin a bari wai abu ne mara amfani
a'a ba za a ce a bari ba sai da a ce je gwamnati ta sa ido akan shi amma ba za a ce kwata-kwata a bari ba kuma aka ce a bari kuma mu kuma muna dan samu muna dan jin dadi ana dan taimaka mana kuma an ce a bari so ina kanta kuma ai ba ma so mu a ce an fasa don ba tunda shi ga ƴaƴan shi ne su ba a makarantar gwamnatin suke ba mu ba mu da shi
ya ce da sun yi makarantar gwamnatin ya cire su to saboda baya son su ci wannan
yau kashi bakin cike mu da muna so a ba ƴaƴan mu saboda da mun ce sai a dade ba a ganshi a gida ba to kuma yanzu an samu a makaranta to abin da muke so gwamnati dan Allah dan Annabi ta karfafa gwiwa ta sa ido akan abubuwan da yanda ake yin abincin
musamman masu yin abincin
da yawa yawa kin ga yanda ake rabon tabbas zaka abinci dan fici-fici ne da shi kuma yara suna dokin zuwa makarantar nan amma an difara musu abu sun je sun dama da shi a roba haka suna tare-tare a hanya mun ce me wannan sun ce abinci mun ga abinci shi bai kai ba shi bai kawo ba
yanzu din naji maganan da suke amma ni abin da zan fara zan kalubalanci ita malamin makaranta ita malamin makaranta da tace ita kwata-kwata ba ta ga amfanin wannan tsari na bada abinci ba tsari na bada abinci gwamnati ba za ta taba fitowa ta ce ta kikiro abu da bai da amfani ba dole zai amfani jama'a ta wani fanni yadda ta ce wai ba yadda za a yi a ce an zo ana dan raba abinci dan kadan daga yara sun gama cin abinci sai su watse sai su yi wani ni a tunani na gwamnati ya kamata a ce ta gyara tsarin makarantun saboda ba yadda za a yi su malaman suna ganin yara to makarantar ba kofa ne da yaro ya ci abinci zai tafi
ya gudu
sannan kuma su malaman ya kamata a ce su san adadin daliban da suke da shi saboda akwai wasu wanda su ba sa taimaka ma gwamnati za su je su sa uniform su shiga makarantar su ci abincin su tafi kila ma ba amma ɗan makarantar ba ne ni akwai makarantar da na taɓa jin shi kanshi principal na makarantar ma bai san iya adadin ɗaliban da yake da shi ba to kin ga wannan rashin tsari ne da wannan abinda gwamnati ya kamata ba a ce ciyarwan nan kar a yi ba a ci gaba da ciyarwan amma a gyara tsarin ya tafi yadda ya kamata
wato wani abin mamaki na ji ya dawo gefen da nake kuma shi da yake kokarin kare gwamnati
don
cewa yaran ma
ciyarwa
amma ba gyara tsari shi ne to haka ne tun muna kallari ɗaya saboda mene tun da har yadda da cewa makarantar wai ba kofa ne na ga maka ni na ga makarantar da ba ta da kofa
to ai idan layi ɗaya ne kai ma ka dawo kan layi na nan
a ka dawo kan layi na ne
ka dawo kan layi
amma dan arewa abinda nake so a gane shi ne wato maganar ciyarwan nan ni a yanzu kwata-kwata ni ban ga wani amfanin shi ba
to kaga matsayarka daban matsayarsa daban malama ke ce mana a makaranta kuma kin fara fushi a al'amarin nan tun daga farko
kware
ba ta ganin bai kamata a ce an samu irin wannan kushewa daga gare ku ba tunda kuke tare da yaran nan ko kuke wato korafi akan cewa ba a samu dalibai suna zuwa makarantar boko a yanzu saboda wannan tsari da gwamnati ta kawo yaran suna son zuwa makaranta amma naku bangaren ku taimaka wa gwamnati don abin nan ya tafi daidai muke ganin kaman cikasin daga wurin ku ne ba ki ga irin wannan korafin da kika fara kawo ya nuna alamar cewa ku ne kuke kawo zagon kasa ga gwamnati da gurin tafiyar da magana al'amarin ilimi da kuma ciyar wannan
a'a ba maganar zagon kasa a tare da mu muke so mu ma gwamnati ko wani abu a'a magana ce ta gaskiya ya kamata kaman yanda ake daukar waɗannan makudan kuɗi dan na san ba kananan kuɗi bane ake kashewa wurin wannan ciyarwa to ya kamata a ce an inganta su kansu makarantun an inganta su da mu kanmu malaman mu kanmu malaman ya kamata a duba mu a gani kullun mutun zai fito ya zo ya duba zaki ga wani lokacin ma malami to ya fito yana tunanin ma abubuwan da ke gaban shi yaushe zai tsaya to yaushe zai tsaya a ba wai muna ɗeba rabi na gaya miki tun farko abinda yasa saboda yara kada su je su ci wani abinda bai kamata ba dan akwai wata makaranta da yaran suka ci ko wake ne aka zo aka samu matsala
eh kuma ku ka ku duba gari dole ku sa ido kuma cikin dandanan ku ba zai taba ku ba
a wai
ne da cewa za ku yi dandana
za mu dandana kin ga ko me babba ai ba kamar yaro ba
haka ne kuma
tunda ra'annan yara kanana ne kanana ne ba wai manya ba ko me babba dai zai yi ba kamar yaro ba
wato dake anashi kina ga ya kamata gwamnati ta mai da hankali wurin inganta malaman na kurkara musu horo
yawa
kawo kayan aiki
sosai
da kuma gyara makarantun
kware da gaskiya
so kenan matsayar kike dai ba ki goyen bayan ba da abincin kenan
gaskiya bana goyen baya da wannan abinci saboda ni ban gama dai amfanin shi ba
ai ba za ta goyi baya ba saboda ni saboda ƴaƴanta ba sa makaranta ai sai sun biya sun aje ƴaƴansu a makarantar kuɗi sannan suke zuwa makarantar gwamnati
ikon Allah
to bari mu tafi ga kwalaba
eh
bayo Allah to
Assalamu alaikum ƴan uwana mata. Kuna tare da Sadiya Abdalla daga nan Katsina. A yau a kitchen din namu za mu yi chapman ne. To wannan chapman din yau na sobo za mu. Uwar gida dai na san dai ta san to yanzu dai chapman din sobo wanne kenan. Yanzu wannan ba sobo ja irin wannan ba wannan da farin sobo za mu yi amfani. So da yawa mutane farin sobo ba da mu sai ba wasu ma ba su faye wan kai wani ma bai ma san akwai farin sobo ba. To akwai shi ana saida shi shima bai makon ja to yanzu idan nan sobo abin nan chapman din nan da zamu yi da sobo fari zamu yi shi uwar gida ta biyo ni ta ga yanda zamu yi wannan chapman na sobo daga farko dai uwar gida ta tanaji soban ta fari da cucumber da kuma ko sprite ko mountain dew ko 7 up wannan lemu na roba duk wanda ta samu daga cikin da kallon shi ai kaman fari ne kaman ruwa haka da kuma lemun tsami to sai kuma citta danya da kanin fari in uwar gida ta tashi yanzu za ta fara daure sobanta ta wanke ta fece shi ta gyara saboda akwai abubuwa da yawa za ka gani a ciki in ta fece ta gyara ta daure shi sai ta samu tukunya haka ta jika shi a ciki sai ta kawo wannan citta danya ta sanya da kanin fari sai ta jika ta bar shi ya kai zuwa gobe abin da yasa ake son a jika dan ya jiku sosai sirrin jika abu ai in ya jika sosai din nan kuma ka tafasa shi yafi ba da kanshin abu da fitar shi sosai maimakon wanda zai sanya shi a lokacin ya jika shi yana da bambanci da wanda nashi ya kwana to idan ta yi wannan sannan sai ta zo idan ta gari ya waye sai ta tafasa wannan farin soban nan nata da ta sa masa citta din nan idan ta tafasa shi sai ta bar shi sai ya sha iska idan ya sha iska sannan sai ta tace ta zuba sukarinta yanda take so sai ta kawo wannan cucumber in guda ɗaya ce babba ta raba ta biyu rabi za ta fere rabi ba za ta fere ba sai ta cire wannan ƴaƴan nan na ciki sai ta yanyanka ta haka gunduwa gunduwa sai ta zuba su gaba ɗaya a cikin wannan soban kaga zaka ga kala biyu da fari da tsanwa kalar tutar Najeriya kenan sannan sai ta kawo lemun tsami ta shi ma ta raba shi gida hudu sai ta sanya shi a ciki sannan sai ta kawo wannan Sprite din ko Mountain Dew ko 7 Up ko roba daya ce ko biyu ko uku ya danganta ga yawan abin nan dinta shi ma sai ta zuba a ciki zai bar dandano sosai ne dadi sai ta kawo abin ta maida a cikin fridge mai sanyi har lokaci yayi to a sha ruwa lafiya
Madalla da mai tuwo yanzu a madadin kowa da kowa ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
haka yake